الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء وأن يمتي نران رشاد يرقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه حدود 37 wanda tayi daidai da ranar 20 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 9 a cikin tafsirin alqur'ani a suratul hijr wanda muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka ga tambayoyi da suka saukaka wannan yana tambaya cewa wanda ciyarwar kafara ta hau kansa shin zai ciyar da mutane 60 a lokaci guda ko zai iya ciyar da mutum daya har tsawon kwana 60 zahirin lafazi zahirin nassin hadith a aya shine mutum zai ciyar da miskinai 60 maslahar dake cikin ciyar da miskinai 60 bata cikin ciyar da miskinai daya kwana 60 an ka ciyar da miskinai daya kwana daya miskini 60 kwana daya maslahar daban take da ka ci da miskini daya kwana 60 saboda haka anan wajen dole ai iltizamin lafazi dan haka malamai suka ce bai isar ba mutun ya ciyar da miskini daya a kwana 60 bal zai ciyar da miskinai 60 a lokaci daya in kafara ta hau kansa haka aka ruwaito daga fi'ilin sahabbai Anas ibn Malik yayin da ya kai munzalin da ba zai iya azumi ba ya kasance yana tara miskinai 30 yayi abinci da zai ishe su gabaki daya su ci su koshi a matsayin azumin kwana 30 na Ramadan wanda baya iya yi lokacin da ya kai girman da ba zai iya azumi ba yana ciyarwa kaga bai dauki miskini daya kullun a ringa kai masa abincin wannan gonin ba to wannan shine zahirin lafazi haka zalika in ka fara rantsuwa ce mutum zai ciyar da miskinai guda 10 shi ma ba zai dauki miskini daya ciyar da shi kwana 10 ba sannan me hukuncin zubar da ciki na'am duk wanda yake miskini ai ba sai lallai kutare da makafi da almajirai sune miskinai ba a makwabta zaka samu miskini yana da gida mutum magidanci da mata da yaya amma abinda za a ciya gagara to irin wannan gidan kasancewa gida ne wanda yake akwai alal misali mutum 20 akwai wani gidan akwai mutum 20 akwai wani gidan akwai mutum 20 sai ka kai musu abincin da za su ci a wannan rana in kai haka ka ciyar da miskinai 60 sannan hukuncin zubar da ciki a musulunci na ji wani malami ya ce wai ba laifi ba ne kare mutuncin iyayen yarinya ne to kun gani wannan lokaci abinda mutum aka san cewa ba daidai ba ne kowa shi ma kansa yana ji zai ji wato Allah ya haramta kashe nafsi rai Allah madaukakin sarki ya haramta kashe rai wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai wanda Allah ya tsare ya haramta ta sai da gaskiya sai da haƙi to zubar da ciki ba haƙi bane in mutum ya zubar da ciki ya tamkar ya kashe rai ne domin ma'ana ran da aka hura shine yayin da yaro ya kai wato kwana 120 ana tuno mala'ika ya hura masa rai to wanda ya zubar da wannan cikin ya kashe rai ba da haƙi ba domin haka ne wata ran waɗansu mata kishiyoyi suka yi rigima tsakaninsu ɗaya sai ta ɗauki dutsen niƙa ta daki cikin ɗayar ita kuma tana da ciki sai cikinta ya zube sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta akan wanda cikin nata ya zube ya hukunta a bayar da diya shine ghurratu abdin aw ama wato baiwa ko bawa to inda kamar a ce babu komai da ba za a sa kafara ba amma aka wajabta kafara kamar yanda ake kafarar wato idan mutum yayi kamar yanda ake yin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta diya akan ta kamar yanda aka wajabta diya akan wanda ya kashe rai wanda yake haifaffe mai rai to haka zalika ciki ma ciki akwai wato diya a kansa. Wata ran Sayyidina Umar yayi ma wata mace mai ciki tsawa, cikin ta ya zube saboda tsoro. Sayyidina Ali da aka mayar da qadiyar wajen sa yace Amirul Mu'minin ya biya diya, shine ya biya magada din wato bawa ko baiwa. To kaga wannan ya nuna kan cewa wannan abu ne mai alfarma, domin Allah madaukakin sarki ya sa diya a kansa. Duk abin da yake da alfarma, duk abin da yake Allah ya sa diya a kansa, ya sa za a biya wato wani abu a maimakon sa, ya nuna wannan abin mai alfarma ne. Saboda haka mutum yayi ta'arudi wato ya bijirar da cuta ga wani abu wanda yake mai alfarma bai halatta ba. Amma abin da suke faɗa na kan cewar idan ma haka ne, cewar wato kare mutunci ne, to ya kamata mutane su san maqasidush shari'a, manufar shari'a, wato abubuwa da suke manufa a cikin shari'a, maslaha a cikin shari'a, matakin ta guda abin da yake shine maslaha, shine tsare abubuwa guda biyar, wato tsare addini da tsare rai da tsare hankali da tsare mutunci da tsare dukiya. To kaga tsare mutunci a wani martaba yake? Martaba ta hudu. Tsare rai a wace martaba yake? Martaba ta biyu. To wannan tartibin nasu yanda yake, haka yake tartibin su wajen maslaha. Dan haka domin tsare abin da yake a martaba ta hudu, ba za ka rusa abin da yake a marhala ta biyu ba. Dan tsare mutunci ba za ka dauki rai ba. Dan tsare rai za ka iya zubar da mutunci. Dan tsare rai za ka iya zubar da dukiya. Amma abin da yake a marhala ta ƙarshe, ba za ka dauki abin da yake a marhala ta sama ka zubar da shi ba, domin tsare abin da yake a ƙasa. Saboda haka in ma wannan haka din ne domin tsare mutuncin iyaye, to tsare mutuncin iyaye alfarmar sa bai kai alfarmar rai ba. Dan haka tsare rai yake a marhala ta biyu, tsare mutunci yake a marhala ta uku, a marhala ta hudu. To kuma a bisa tartibul masalih, tartibin abin da yake maslaha, baka tsallake abin da yake a marhala ta biyu ka tafi abin da yake a marhala ta hudu. Ko da ma an ce an yi duba ne ya zuwa ga abin da yake shine maslaha, an ji tsare mutunci maslaha ne, amma maslaha tsare rai ya fi maslaha tsare mutunci. Na'am, waɗansu suna magana cewa idan ba a busa rai ba, wato idan aka zubar da cikin babu komai. An samu waɗansu malamai da suke fatawa akan wannan, kamar yadda yake mazhabar waɗansu malaman mazhabar Imam Abu Hanifa. Amma fatuwar malaman mazhabar Malik shine ba a zubar da ciki ko da bai kai wannan marhalar ba, saboda wato in dai ya riga ciki ya riga ya tabbata an samu talqih, to ba a zubar da shi ko da bai kai wannan marhalar ba. Wannan shine mazhabar Imam Malik. Kuma saboda tsare alfarmar rai, saboda tsare alfarmar wato halittar Allah, wannan da shi muke akai, wallahu ta'ala a'lam. Idan aka ba ma mutum abinci da azumi, shi ma ya bawa wani, zai samu ladan ciyarwar shi ma, zai samu ladan ciyarwa mana. Domin abin da aka baka ka mallake shi, hanyoyin mallaka in ma gado wa in ma ciniki ingantacce wa in ma kyauta ko sadaka, abinda aka baka sadakar sa ko aka baka kyautar sa ka mallake shi. Saboda haka in ka mallake shi kuma ka zo ka bayar, ka samu lada. Kamar yanda in baka bayar ba ka rike kai amfani da shi, ai za ka so shi, kana son sa. Saboda haka in ka fitar da shi tunda abu ne wanda yake kake son sa, wayut'imuna at'ama ala hubbihi, tare da son ka gare shi ka fitar da shi ka bayar, kana son sa saboda ka riga ka mallake shi, amma ka bayar dan haka za ka samu ladan. Kuma shi kuma ban gane ba, ana bayarwa kai dubla dan ka kai ma wani ka karba dan shi ma mabukaci ne. To wannan ka zamanto mai sila na aikata aikin alkhairi, wato wanda ya zamanto dalili wajen aikata aikin alkhairi shi ma zai samu ladan. Sai ya zamanto kan cewar wato mai bayarwa ya samu ladan ciyarwa, kai kuma ka samu ladan kaiwa. Har asalin wanda ya bada na'am na ga, wato yanzu kamar alal misali mutum ne ya bama mutum daya buhun shinkafa, to shi kuma sai ya dauki wannan buhun shinkafan ya raba ta a wajen mutum goma to ladan mutum goma din nan ga wanda ya bayar da shinkafar sani ko ga shi wancan wanda ya bayar tun na farko shi aka a'a wai wato an bashi shi an bashi an bashi kyauta da ya mallaka shi kuma sai yayi ihsani shi kuma sai yayi ihsani ya raba ma mutane to ihsanin nasa zai yi na so har ya zuwa ga wanda ya masa can farko ko kuma zai tsaya a kansa ne shi wanda yayi ihsani an riga an rubuta ladan kan cewa ya bayar da shinkafa ga wannan mutum shi kuma wannan an bashi ladan yayi kyautar shinkafa ga mutum goma to amma wancan na farkon zai zama tukun cewa yana da lada a kansa kenan to in kaga haka ne kaga sai ita tasalsul kenan shi ma sai a koma a gani ya aka yi samu wannan shinkafar idan ita ma ta kyauta ce ta zo zai yi na so har wajen wancan sai a yi ta samun tasalsul zahiri wato ma'rufi yana tsayawa akan wanda ya yi shi illa idan ya zama to cewar wanda ya yi shi din shariki ne a cikin milki ga wannan abu kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta ciyar daga cikin dukiyar mijinta to mijin nata yana da lada akan abin da ta ciyar kamar yadda ta samu lada din ko da ba ta tambaya ba ya bata kudin cefane saboda haka ta killata ta yi amfani da rabi kuma mai tsoron Allah ce sai ta yi sadaka to wannan ladan sadakar tana da ladan mijin ma yana da ladan sadaka domin sun yi tarayya a cikin mallakar abin duk da bai bata izini ba bata nemi izinin sa ba wannan hadisi ne a cikin sahih muslim haka dalika tace al-khadim wato mai ajiye abincin shugaba mai ajiye abincin mai gidansa shi ma idan ya bayar daga cikin wannan abincin to yana da ladan abin da ya bayar uban mai gidan ma shi ma yana da ladan saboda asali mulkin mai gidan ne to amma wannan wanda yake ya riga ya fita daga cikin mulkin ka kuma a ce za a rubuta maka ladan to sai a samu tasalsul yaushe abin zai tsaya haga ba zai tsaya ba ta wannan surar da kuka faɗa baya na so shi wanda yayi da aka bashi mulki shine zai samu wannan ladan nasa na kansa na mutum goma shi zai samu ladan mutum goma sai dai ladan mutum goma kowa a ushirin buhu kenan shi ko wancan yana da ladan sadaka da buhu daya shi ko wannan yana da ladan sadaka da ushirin buhu ga mutum goma to wajen wayafi samun lada to ushirin ai ya zama so goma dinda mutum goma ya bama wanci irin wannan wato abu ne wanda yake yana ga Allah jalla wa ala kuma ya danganta da irin yanayin wato idan yanayi ne wanda yake ake tsananin yunwa wanda yake ake so a samu mutum da yawa sun samu amfani to kaga wancan yafi idan kuwa yanayi ne wanda yake ba a irin wannan tsananin amma kuma akwai wanda suke mabukatan wanda in suka samu zai musu lokaci mai tsawo suna samun biyan bukata to nan kaga ka bamu mutum daya abin da yake da yawa shine yafi kamar yanda yake wajen zakka kun san wajen zakka mai kon ka rinka tarfa mutane kanana wato ka samu mutum 50 kowa ka dan bashi abin da zai ci ya gama gara ka samu mutum daya ka bashi abin da zaka bamu mutum 50 din nan domin shi ma badi ya bada zakka ta fuskar maslaha haka Imam An-Nawawi ya nuna cewa to wannan hikima wannan akwai ana buƙatar fiqhu a cikin wannan to in aka tsaya kowace maslaha sai an auna ta an gani to kuma a cikin irin wannan za ka ga ijtihadi yakan saba abinda wani malami ya hango na maslaha wani malami ba lalle ya hango ba to shi yasa wani lokaci akan ce wato ilimin sanin tattalin arziki yake da nasa amfanin saboda in ma akai ita fatawa za ta gaya maka janibin fiqhu ne abin da yake ya inganta da abin da yake bai inganta ba da abin da yake mustahabbi da abin da yake makruhi amma sanin tasirin ta fuskar tattalin arziki tasirin abin da kai ta fuskar tattalin arziki wannan ilimi ne nasa daban ilimin economics shi ma yana da amfanin sa to shi yasa kaga daga cikin malamai akwai waɗanda suke da irin wannan zauki kamar wanda suka yi rubutu akan harkar economics irin su Al-Qasim ibn Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam irin su Yahya ibn Umar Al-Kharaj da kuma daga baya waɗanda suka zo daga baya irin su Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah irin su Ibn Khaldun da Suyuti duk za ka ga sun yi irin wannan wanda yake nuna maka irin zaukin su na ilimin tattalin arziki, kuma kamar yanzu yanda ake samu malaman musulmi sun shiga ciki wanda suka je suka karanta economics a tsarin boko, sannan kuma suka zo su karanta fiqhul muamalat sai su fitar da abin da yake shine al-iqtisadul islami, kamar inda irin su Sheikh Yusuf al-Qardawi yayi a cikin littafin sa fiqhuz zaka ko mushkilatul faqr wa kayfa alajaha al-islam, mushkilar talauci da inda musulunci yayi maganinta. Kaga wannan abu ne wanda yake ba fiqhu ne zalla ba, ba economics ne zalla ba, abu ne wanda ya hada dubiyun. Allah ya ba mu faida. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
الله يشاء إنا نحن نزلنا الذكر مو حقيقة مو نمك سوكر دا القرآن شيني الذكر أمبتو وأزي وإنا له لحافظون كما مو mune masu kiyaye shi, mu mune masu tsarewa da kiyayewa a gare shi. Wato yayin da suka ce ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikr, ya kai wanda aka saukar da ambato, aka saukar da alqur'ani a gare shi, sun faɗa haka ta fuskar izgili. Wato kamar ka je ka cewa mutum to babba, wato mai tsammanin kan mai riyawa kan cewa babba, sai kai ka zo ka ce eh ni babba ne. To yanzu sun yi izgili da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya musu jawabi, sun ce ya kai wanda kake cewa an saukar da ambato a gare ka, sai Allah ya ce to mu ne muka saukar da ambato a gare ka. Wato komai za ku faɗa eh an saukar da ambato a gare shi, to ba wanne ya saukar da shi a gare shi ba, mu ne, inji Allah. Kuma sai Allah ya kawo da dhamirut ta'zimi ya ce mu haƙiƙa mu ne, domin a cikin wannan kaga ya kunshi wato tabbatarwa da ƙarfafawa da dhamirin inna waje take ita ce wato da harafin inna ta taukidi da kuma jumla ismiya da kuma kawo dhamirul fasl a tsakani, mu ne ba wasu ba muka saukar da wannan ambato a gare ka, mu ne muka saukar da ambato ba waninmu ba, domin a tabbatar da matsayinsa cewa saukani daga Allah. To sannan kuma Allah ya faɗi abinda ya hukunta a kai, wanda ɗaya daga cikin maksudin ayar kenan kan cewa kuma mu ne mu masu tsarewa ne, masu kiyayewa ne wallahi a gare shi, domin lam ɗin ta lahafizun wato lam ce almuwaqqi'atu lilqasam, wanda take nuna rantsuwa. Wato Allah ya ce lallai shi zai tsare alqur'ani. Tsare alqur'ani ya hada tsare shi daga a ce yau an tashi an wayi gari babu alqur'ani. Wato kamar yadda kuke tsammanin ake ta gaya muku alqur'ani kuke musu da shi, to shi zai tabbata kuka karewa za ku, da duk sharrin da kuke karewa zai shi ku alqur'ani zai tabbata. Saboda haka wannan bayani ne na mu'jiza, gashi kuma alqur'anin haka ya tabbata. Su sun kare da maganganun da suke rubutawa, yau ba za ka samu wani littafi wanda ya dawwana irin zage-zagen da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ake karanta shi. Amma su ko gashi nan har yanzu ana karanta tabbati yada abila habin watam ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Har yanzu karantawa ake, tsinuwar da Allah ya mata gashi nan karantawa ake, da kuma dukkan abinda alqur'anin ya tabbata, wato Allah zai tsare shi. Wannan bayani ne na mu'jiza alqur'ani, cewa alqur'ani ba zai gushe ba, kuma gashi haka ya tabbata. Yau shekara 1430 haka yana nan yanda yake, kun ga tsare shi kenan ta kan cewa ba zai gushe ba, an tsare shi kuma daga a canza shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratu Fussilat, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, wato ƙarya bata zuwa masa ta bayan sa ko ta gaban sa tanzilun min hakimin hamid wahayi ne saukarwa ne daga Allah mai hikima abin yabo ba zai yi a canza shi ba wato ba zai yi a canza alqur'ani ba Allah ya tsare shi da a canza shi wannan tsarin shi Allah da kansa shine yace mu ne masu tsare shi dan haka ba a canza alqur'ani ba malaman tafsiri da suka yi kamar Ar-Razi wanda shekara 800 ya bar duniya a cikin tafsirin sa yana cewa gashi yau shekaran mu 600 alqur'ani nan yana nan yanda yake to Razi ma da ya fada shekara 800 da suka wuce kaga akan 600 da ya fada an dora 800 yana nan yanda yake to wannan ta isa mu'jiza ta alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki mai kare shi ne wato Allah ya tsare shi a cikin zukatan bayi babu littafi da ake haddace shi irin alqur'ani adadin waɗanda suke haddace shi bit tawatur ya fi karfin ka ce mutum kaza ne akwai wani bawan Allah likitan ido wanda ya musulunta dan America yana cewa wato a kintata kamar zaka ce mutum nawa ne mahaddata alqur'ani yace a tasa kintata yace a bayan kasa a duniya zaka samu mutum kamar miliyan 40 sun haddace alqur'ani a tasa kintata amma a kowace kasa ka san adadin da suka haddace alqur'ani ya kai adadin tawatur ya fi a ce a gida kaza akwai mahaddaci a gida kaza akwai mahaddaci sai dai ka ce ai ga sunan tili Allah ne kadai ya san iyakar su kuma yanda Allah ya tsara alqur'ani da malami komai girman ilimin sa zai canza wasali a wajen tilawa sai ka ji dan kankanin yaro ya tayar da shi ka duba limamin makka ne fa yana ya wuce gaba a harami na makka yana yin kuskure zaka ji an tayar da shi ba wanda zai kyale shi akan kuskure ba za a ce kurjinin malam an kyale shi ba kowa in ya karanta ba daga ka karanta ba daidai ba akan wasali ba akan harafi ba balantana a ce ka hadiye kalma ko ka hadiye aya sai an tayar da kai to wannan mu'jiza ce ta alqur'ani akwai kissa da Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsir Nab'a wato kafin wannan kissar an tambayi ɗaya daga cikin malaman mazhabar Imam Malik Isma'il ibn Ishaq Al-Qadhi wanda kuke ji ana cewa Isma'il Al-Qadhi wanda shine ya assasa mazhabar Malikiyya ta fiqhun Baghdad wato da yake mutumin Baghdad ne aka tambaye shi wai me yasa sauran littattafai na addinan da suka gabata aka cancanza su aka musanya su amma alqur'ani an kasa canza shi ba a canza shi ba sai ce saboda su waɗancan littattafan Allah ya ce su malaman wannan addinai su ne za su tsare su ne za su kare su bi mastuhfizu min kitabillah da abinda aka umarce su da su tsare na littafin Allah su aka ce su tsare littafin Allah shi ko alqur'ani sai Allah ya ce wa inna lahu lahafizun mu za mu tsare shi dan haka da Allah ya ce shine zai yi tsarin sai ya tsaru amma da Allah ya ce waɗansu daga cikin bayinsa su yi tsarin sai ba su tsaru ba shi yasa sauran littafai na da aka saukar ma sauran annabawa kamar at-taura kamar linjila kamar az-zabur kamar suhuf kamar wato az-zabur ya zamanto cewar wato ba a tsare su ba kamar suhuf ibrahim ma kusan babu ita amma alqur'ani da yace Allah ya tsare shi kaga shi sai ya tsaru kissar da al-imam al-qurtubi ya kawo kissa ce da ta faru a majalisin al-ma'mun ɗaya daga cikin khalifofin musulunci a daular banul abbas al-ma'mun ya kasance mutum ne mai son ilimi mai son harkar ilimi ya kafa library duk da yake ya zo ya dauki ra'ayin mu'tazila ya nemi ya tilasta malamai su kasance akan wannan Allah ya yafe masa amma yana da son ilimi to wata ran an yi majalisi babba malamai sun zo sai ya ga wani mutum da kyawawan tufafi da kyakkyawar kama da kanshi da turare da nuna kan cewa mutum ne wanda yake mai matsayi bayan kowa ya tafi sai Ma'mun ya kira shi yace kai Isra'ili ba Isra'ili ne wato dan bani Isra'il ne akan addinin bani Isra'il kake sai yace na'am sai al-Ma'mun yace masa aslim yace to ka musulunta hatta af'alu bika wa asna zan yi maka kaza yi masa alƙawari wato irin yadda ake so a yi ma mutane dan mu'allafatu qulubuhum a ba su wani abu na girmamawa da duniya da matsayi domin a janyo su shiga addinin musulunci wato ganin kyakkyawar hay'arsa sai yace dini wa dinu abai alaina da addini na da addinin iyayena ya tafiyar sa bayan wata shekara ta dawo sai gashi ya dawo musulmi yazo yana magana akan masaloli na fiqhu yana magana mai ma'ana mai kyau yayin da majalisi ya tashi sai al-ma'mun ya kira shi sai ce ba kai ne mutumin mu ba na bara sai ce bala ni ne yace to menene me yasa ka musulunta sai ce ai na bar majalisin ka sai na so na gwada dukkan waɗannan addinai to kamar yanda kake gani na iya rubutu saboda haka sai na dauki at-taura na rubuta kofi guda uku na ƙara na rage na je na kai musu wajen gidan bautar su aka saye wannan at-taura daga gare ni na dauki injila ita ma nayi kofi guda uku na ƙara na rage na kai musu coci aka saya daga gare ni na dauki alqur'ani nayi kofi guda uku na ƙara na rage sai na kai ma alwarraqun masu rubuta alqur'ani suna karba da suka duba da suka ga ƙari da rage a ciki sai suka jifa da ita ba wanda ya saya sai na san cewa wannan littafi ne tsararre wannan shine dalilin musulunta ta wannan shine dalilin da yasa na musulunta Yahya ibn Ukthum wanda yake kawo wannan kissa yace a wannan shekara sai ne haji sai na hadda Sufyan ibn Uyayna sai na bashi labarin wannan kissa da ta faru sai ce to ai wannan gaskiyar wannan abin da ya faru ai yana cikin littafin Allah sai ce a ina yake sai ce Allah ta'ala ya ce dangane da at-taura da injila bi mastuhfizu min kitabillah da abinda aka ne musu tsare shi na littafin Allah sai Allah ya sanya tsare shi a hannunsu dan haka aka tozarta shi kuma Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne masu kariya a gare shi dan haka sai Allah ya tsare shi gare mu dan haka bai tozarta ba to wannan mu'jiza ce ta alqur'ani shahida da ake ganinta yanda Allah madaukakin sarki ya tsare alqur'ani to waɗansu sun ce wa inna lahu lahafizun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam cewa za mu tsare shi to kaga shi ma Allah ya tsare shi kamar yanda Allah ta'ala ya ce wallahu ya'simuka minan nas to wajen tsare alqur'ani shi ne dai azzikr shin wannan tsarin ya kai hayya zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai kai ba waɗansu malamai suka ce ya kai duk da yake azzikr suna ne na alqur'ani to amma sunna ita ma ai daga cikin alqur'ani ce domin bayanin alqur'ani ce to amma yaya Allah ya tsara sunna kamar yanda Allah ya tsara alqur'ani shine suka yi bayani suka ce Allah ya tsara sunna ta hanyar bama wannan al'umma ilimin isnadi ilimin hadith wanda da shine ake tantance abin da ya inganta na riwaya da abin da bai inganta ba lokacin da aka kama wani zindiki wani mai yaki da addini wanda ya kirkiro hadisai na ƙarya sun fi dubu aka kama shi akan abin da yake yi da kuma sauran abubuwa na zindikanci za a kashe shi akan zandaka Khalid ibn Abdullah al-Qasri amir ne a Khorasan zai kashe shi kafin ya kashe shi sai yace kana da magana da zaka yace eh yace in ma kun kashe ni aikin banza ne domin na kirkiro hadisai dubu sun fi dubu suna nan a bakin mutane sai yawo da su suke suna cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Khalid ibn Abdullah al-Qasri yace zo makiyin Allah idan ka kirkiro hadisai dubu mu kuma muna da mazaje irin su Abdullah ibn al-Mubarak da Abu Ishaq al-Fazari za su rairaye waɗannan hadisai na ƙarya su yi watsi da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ta tabbata kuma abinda aka yi kenan saboda haka tuntuni ake rairaye hadisan ƙarya kuma wato malaman hadisi in suka ji mutum yana riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuskurensa ya yi yawa idan suka ce ya daina bai daina ba to sai su je su kai shi ƙara wajen sarki su ce a hana wani riwayar hadisi haka Shu'ba yakan ce ko dai ka daina riwaya ko kuma in je in kai ka ƙara wajen sarki sai a hana mutum saboda an san kuskure yake wajen riwayar hadisai ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tsararriya ce shi yasa muke da hadisi shi yasa da muke da littafai ingantattu na hadisi sahihul bukhari sahih muslim da kuma waɗanda suka tafi alamin walin su kamar sahih ibn khuzaima da sahih ibn hibban da mustakhraj na abi awana da mustakhraj na abi na abi nu'aim da sauran littafai waɗanda suke na ingantattu da sauran kutubu sita waɗanda suke kuma hadisi na ƙarya ne aka ware su da littafan su suma in kana neman hadisi na ƙarya akwai littafan su sai ga wani ya tashi ya ruwaito maka hadisi sai ya ce rawahul uqayli fi du'afa waya dauka cewa wai ya ruwaito wai da wani littafi ne da ba saba ji ba bayan littafi ne wanda yake an ware shi ga hadisi waɗanda suke ba su inganta ba amma shi sai ya kawo shi akan cewa ya ruwaito shi daga cikin littafin uqayli to akwai littafi wanda su ma sun yi wannan saboda haka kamar ya Allah madaukakin sarki ya tsara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai hanyar tsare ta daban da hanyar tsara alqur'ani shi alqur'ani Allah ya tsare shi da kudura wanda take wato mu'jiza wanda ba a ganin ta yaya Allah ya tsare alqur'ani amma tsare hadisi kuwa ta hanya ce wanda take hankali na iya dauka shine ta hanyar wato sanya fanni na ilimi guda wanda shine zai kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare ta daga a canza ta a gayya wato a baddala ta to sannan wannan ya nuna waɗansu daga cikin ƴan shi'a da suke da'awar cewa alqur'ani din nan an canza shi kun san wannan da'awa ce a wajen ƴan imamiya shi'an ithnai ashariya wanda ake da su ne yanzu na Iran da Lebanon da Iraq da mabiyansu na Nigeria riwayoyi a cikin tafansu shine cewa alqur'anin nan an canza shi akwai surori masu tsawo suka ce suratul ahzab da kuke gani tsawo gare ta tafi suratul nisa amma duk an zabtare ta saboda duk abin da ya danganci ahlul bait a ciki duk an zabtare akwai ma sura guda da ake ce mata suratul wilaya sura da take nassi akan cewa sayyidina alwajibi ne ai biyayya a gare shi babu ita an cire ta daga cikin alqur'ani to wannan ya wannan aya ta tabbatar da kan cewa su makareta ce tunda Allah ya ta'ala ya ce ba zai yi ba shi yasa din su kansu daga cikin malaman shi'a waɗansu abun kunya ne suke ganin a faɗi wannan waɗanda suke al-usuliyun din su suka yi raddi akan wannan kaulin suka ce su ba su yadda ba amma riwayoyin suna nan a cikin littafin su kuma akwai firqoki da suke da wannan ra'ayi ba da dadewa ba za ka so mu jin waɗansu daga cikin masu bin su tunda ai duk abin da suka ji an ce sun yi sun ce shine addini mu duk abin da yazo alqur'anin nan da su sahihul bukhari da muslim da abubuwan da su malik suka yi duk wannan rufa-rufa akai su ne suka kai ciki-cikin suka gane to da sannu za ka ji sun so mu faɗan irin waɗannan maganganu ka san ku duk wanda ya da'awar cewar alqur'ani an can alqur'anin da yake hannun musulmi yanzu ba shine alqur'anin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya kafirta duk wanda ya da'awa cewa wannan alqur'anin da muke karantawa ba shine alqur'anin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to wannan ya kafirta kuma a'immatu ahlil bait tun daga sayyidina Ali har waɗanda suke daga cikin jikokinsa suke akan ilimi da taqwa da salaha ba wanda yake akan wannan aqida ba wanda yake musu wannan alqur'ani amma su suna cewar alqur'ani hakikatan wai shine mushafu fatima sai sahibuz zamani shine mahdi da suke da'awar cewa yana nan ya buya sai ya bayyana shine sai ya zo shine zai bayyana shi wato duk abin da muke gaba duk shekarun nan da muke da alqur'an nan da muke da shi duk akan bata miki sai sahibuz zamani ya zo sannan zai zo mana da ainihin alqur'anin na gaskiya wato shekara 1400 kiyan ba ai addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya isar da sako akai masa shaida allahumma hal ballagtu ya isar aka tabbatar da kan cewa ya isar wato kan duk bai yi ba abinda wato ba sa gane saboda ba su da hankali ba sa gane abinda wato ba sa gane abinda maganar su take kaiwa ya zuwa gare shi an san ko wannan batil ne ba abin da yafi butlan irin wannan a ce ba ai addini ba gabaki daya wai sai sahibuz zamani ya zo ya bayyana mushaffafu to wayannan maganganun suna nan dole mu faɗa saboda abubuwa ne da suke a cikin tafansu ba da dadewa ba zaka samu wani wanda yake a saboda shakiyanci wato ma'ana shakiyanci anan rashin arziki za ga ya fito yana fadin irin waɗannan maganganu to Allah madaukakin sarki ya tsara alqur'ani ba za a canza shi ba ba zai tarwatse ba ba zai salwanta ba yana nan da tsarin Allah jalla wa ala la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid na'am sannan Allah yace wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwali kuma wallahi lalle mun yi aike a gabaninka a cikin wato kungiyoyin mutanen farko mabiya na mutanen farko ashiya jam'in shi'a wato sune jama'a da suka hadu suke taimakon juna akan fahimta guda daya akan abu guda daya wato Allah madaukakin sarki wannan tasliya ne ban rarrashi ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun yi aike kafin ka ba a faɗi wanda aka aika ba amma an san daga cewa an yi aike an san ma'aika aka wato manzanni aka aika mun aiko da manzanni wato mun aiko da manzanni gabaninka a cikin wato kungiyoyin mutanen farko duk wata al'ummomin da suka gabata na mutanen farko mutanen annabi Nuhu mutanen Thamudu mutanen Adu mutanen annabi Shu'aibu mutanen annabi Lut Allah ya yi aiki a cikin su wama yatihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani manzo da dai guda ɗaya da zai zo musu face sun kasance masu yin izgili da shi wato wannan ta'mimi ne wato duk wani manzo da yazo face sai an yi izgili da shi saboda haka kada izgilin da ake maka ya rasulullah kada ya bata maka rai kada ya tayin maka da hankali wannan sunnar Allah ce haka dama Allah yake aiko manzanni gabaninka haka suka zo kuma haka suka tafi aka rinka izgili tare da su ka duba ka gani Allah baya aiko manzo sai a cikin wato mafi daukakan matsayi a cikin al'ummarsa in ka zo nasaba babu kamarsa in ka zo kyan sifa babu kamarsa in ka zo rinjayen hankali babu kamarsa in ka zo wato ɗabi'u kyawawa babu kamarsa wato wajen amana da kyauta da gaskiya da aminci da rashin yaudara da jarunta duk zaka samu babu kamarsa to amma daga zarar ya zo da sakon saboda tsabar bin san rai saboda mutanen sa ba su yadda ba a dauke su daga abinda suke akai da iyaye da su da abinda suka samu gadon iyayensu akai sai su danganta shi zuwa ga mafi tozartar sifa su rinka izgili da shi menene izgili su rinka zagin sa suna gaya masa abinda bai dace da shi ba wato su mayar da shi mafi kaskancin makaskanta a cikin su wannan dabi'ar su ne domin me domin annabawa idan suka zo da sako abinda suka zo da shi zai canza gabaki dai tsarin da abinda suke akai ne mutanen su suke akai ne to kuma tsarin da suka mutane suka zo suka assasa shi akwai masu cin gajiyar wannan tsarin akwai masu cin gajiyar sa yayin da suka ce ai bautar gumaka akwai masu cin gajiyar bautar gumakan nan komai zai koma ne zuwa ga maslaha akwai kuɗi akwai iko akwai matsayi wanda aka ce yau shine ake kawo ma wato yanka da ake magunki gunki baya ci ka san inda za a je a ciro mu saboda haka wani yazo ya ce a daina wannan ai sai inda karfin sa ya kare ko ba haka ba sai inda karfin sa ya kare to shi yasa suke duk ai ta kawowa ai mu ne iyaye da kakanni abinda suka gada kenan ba wani iyaye da kakanni shine wanda yake jagoranci akan abu to sannan kuma akwai ashaqawa wato a tabewa Allah ya riga ya tabar da mutane akwai mutane da dama Allah ya riga ya tabar da su babu arziki a gare su kuma waɗanda suke shaydanu za su kasance kawayen su domin su yaki da gaskiya dama su haka suke ba son gaskiya suke ba to shi yasa din zaka ga irin wannan take faruwa annabawa sai sun samu masu musu izgili to a cikin wannan akwai ban hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kada izgilin masu izgili ya dame shi kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kamar haka ne muke shigar da shi a cikin zukatan mujrimai zukatan masu laifi wato haka muke shigar da alqur'ani irin wannan shigarwar da in ya shiga za su yi inkarin sa su ce asatirul awwalin hiran mutanen farko ne kawai wannan ai sihiri ne mabayyani ba zai taba shiga cikin zuciyarsu shigar da zai sanya su su yi taqwa shigar da zai sanya su su samu khushu'i su gane kan cewa innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin wannan gaskiya ne daga ubangijinmu dama can mu musulmi ne kafin suwansa to mujrimai masu yi ma Allah laifi to irin wannan shigar alqur'ani yake shiga cikin zukatansu alqur'ani ɗaya ne za a karanta shi ga mutane amma tasirin sa daban ne tasirin sa a zuciyar masu imani daban tasirin sa a zuciyar masu yi ma Allah tawaye masu laifi ga Allah daban masu yi ma Allah laifi Allah zai shigar da su a cikin zuciyarsu in ya shiga sai su rinka ganin wato wannan tatsuniya ne wannan ƙarya ne wannan rufa'ida ne da sauransu to shine ma dan haka bamirin yana komawa zuwa ga alqur'ani azzikr din da ake magana kadhalika naslukuhu as-suluk was-salk daga salaka yasluku salkan wa sulukan da kuma aslaka yusliku islakan duk ma'anar su daya shine shigarwa ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wutar saqar daga nan ne aka samu as-salik ay salikut tariq me shiga hanya wato me bin hanya to kamar haka Allah yake shigar da alqur'ani a cikin zukatansu wadansu sun ce abdamir yana komawa ya zuwa ga halin kafirai na istihza'i wato kamar haka ne muke shigar da ba'a da kafirci da izgili a cikin zukatan mujrimai wato wanda ya nuna kan cewar kenan hatta kafircin ma da suke yi wato da yarda wato Allah haka wato Allah ya batar da su akan haka ne domin sun baude sun zamanto mujrimai sai Allah ya shigar ya shayar da kafirci a cikin zukatansu to shi yasa Allah ya koya mana yin addu'a kan cewa kada ni abinda Allah wato kada Allah ya karkatar da zukatanmu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah kanka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu to zukata iri biyu ne akwai zuciya wadda take mai karban gaskiya mai imani daga taga aya zata sallama ma Allah to ita ce wadda take zaka ga daga alqur'ani yazo sai ta karbe ta ya kara mata imani akwai zuciya kuma wadda take zuciya ce wadda san rai ya shayar da tunaninta dama akan laifi da kan gare ma Allah take da dukkan miyagun dabi'u da miyagun sifofi na girman kai da kyashi da rashin lafiyar zuci shine a cikin zuciyar to irin wannan zuciyar ita ce wadda take zaka ga Allah yana karkatar da ita baka karban gaskiya la yu'minuna bihi ba sa yin imani da shi wannan tafsiri ne na kadhalika nasluquhu haka muke shigar da alqur'anin cikin zukatansu wato ba sa imani da shi ya shiga cikin zuciyar ba za su yi imani da shi ba wa qad khalat sunnatul awwali alhali ku haqiqa al'adar mutanen farko ta riga ta gabata wato al'adar Allah a cikin mutanen farko shine ma an danganta sunnar ya zuwa gare su tare da cewar su aiwatar da sunnar akai sunnar ta Allah ce al'adar ta Allah ce cewa yayin da suka kangare Allah yana halakar da su to haka nan Allah madaukakin sarki wato haka nan suke wannan hali na kafirci gashi kuma al'adar mutanen farko ta gabata a gare su wato duk da cewar tarihi ya nuna cewar waɗanda suka kangare ma manzanni Allah halakar da su yake yi amma duk da haka wannan bai canza su ba sun ci gaba da wato kangarewa na
wa law fatahna alaihim baban minas samaa'i fa zallu fihi ya'rujun la qanu inna ma sukkiwa أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
الله يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء يقول إذن دا منبود يمسو كوبا تسمع فظلوا فيه يا الرجون سوايقري درانا سنة تتاكي أتكنت سنة هوا سمع سنة تتاكا واسحو سمع لقالوا انما سكرت ابصارنا دا والله zasu ce an yi mana rufa idani an rufe idanuwan mu ne bal nahnu qaumun mashhurun bar ba haka mu mutane ne wanda aka sihirce mu wato cewar da suke fadar cewar aya ta zo musu to da ayar ta zo wanda babu kamar ta shine Allah ya nuna musu malakut koyayyar halitta sama Allah ya bude musu kofa a cikin sama wanda ya nuna kan cewar kenan ba za ka hau sama ba ya zuwa ga inda za ka ga malakutun Allah sai Allah ya bude maka hanya to da Allah zai bude musu wannan hanyar fadallu sai aka zo da fi'ilin wato a dhalla dhalla shine abin da kai ni kana yi wato ya zamanto cikin rana balo-balo a gani gashi nan su ganka su ga kansu kuma mutane su gansu gasu suna tattakawa suna hawa sama su gani wannan zai sa su su imani Allah yace laqalu inna ma sukirat absaruna da ba za su imani ba sai su kira fa'ida ne domin ma'ana sukirat ai ughliqat suddat an rufe mana ido kamar yadda dai Hausa suke cewa rufa ido me rufa ido wato haka ne an yi maka wato an maka tamwihi an rikita tunaninka an dauke ganinka abinda kake gani ba shine ba an rufe wato kamar an sa maka wani tabaro da ya rufe maka hakika kake ganin wani abu daban shine ma'anar rufa ido kun san ai masu rufa ido an ce idan ka ga mutum ya dauki wuka yana yanka cikin sa ya ce ai rufa ido ne ba wukar bace ba yanka cikin yake ba wani wata dabara yayi maka ga idan ka kake ganin kamar yanka yake nan ko ba yankawa yake ba to da su ma abinda za su faɗa kenan wannan kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ne walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da zamu sassaukar da littafi a gare ka a cikin takarda su taba shi da hannunsu su gani littafi ne ya sauko daga sama har a rubuce da takaddar da sai su ce laqala da kafirai sun ce wannan sihiri ne mabayyani ka zo da littafi daga sama in ba sihiri ba gwani wa zai iya wannan to kun ga wannan shine yake nuna ilimin Allah ya rataye da har abinda ma bai afku ba in ya afkun yaya zai kasance kun ga wannan ai bai faru ba ko to amma Allah ya san cewa inda ya faru ga abinda zai faru to babu mai wannan ilimin sai Allah wato the impossible inda ya zamanto possible yaya kamata ya kasance sai Allah shine Allah ne kadai yake sanin wannan to wannan aya tana daga cikin dalilai akan wannan to sai Allah ta'ala bayan ya wato ga irin ayar da wato bayan ya nuna kan cewar ayar da suka ce suna so ba ita za ta sa su imani ba ko ta zo ba za su imani ba to saboda haka wannan a cikin wannan akwai ɗebewar haso wato yankewar kauna ga mu'mini wato ku yanke kauna in kuna ganin ayar da suke cewa a zo musu da ita ce za ta sa su su imani ba ita bace dan haka ku yanke kauna ga cewar aya za ta zo musu wanda za ta dace da abin da ransu yake so ba zai yi ba aya ta riga ta zo to shi Allah ya so mu kidaya su wa laqad ja'alna fis sama'i buruja wannan ti idadin ayoyin Allah ne waɗanda suke sun isa aya ga dukkan mai hankali ya gani ya san cewa alqur'ani gaskiya ne Allah ya ce wallahi mun sanya buruji wato su ne wato masaukai na taurari fis sama'i a cikin sama wa zayyana halin nadiri kuma muka yi ma ita saman ado ga masu kallo alburuj sune manazil wato manazilun nujum ilimin taurari sananne ne suna da wannan ilimin na buruj asalin burj ma'anarsa babban gida to wato akwai manya-manyan gidaje a sama sune wato wuraren da taurari suke ba su domin taurari iri biyu ne akwai as-sayyara akwai as-sabita akwai wanda suke tafiya za ga suna cancanza makaninsu akwai wanda suke tabbatattu ne ba sa kaucewa to waɗannan wanda suke tabbatattu ba sa kaucewa su ne alburuj wanda idan ka kalle su za ka iya zana abubuwa daban-daban su laraba sun kasance daga abin da suka gada na ilimin mutanen Babylon har mutanen Greek har mutanen Rome sun ɗauka guda 12 ne akwai wanda yake a sifar zaki da wanda yake a sifar da wanda suke a sifar aqrabu wato kunama da wanda yake a sifar zangarniya na abinci sumbula da sun dai guda 12 aljauza'u da wani ne da sauran sunayen da suke da suna masu ilimin taurari wanda in ka tsaya ka kalli tauraro zaka iya zazzana su wanda ake ce ma da turanci constellations to a lokacin nan saboda su larabawa suna arewacin duniya yanzu da aka samu mutane a yammacin a kudancin duniya yanzu an ƙara constellations din dan daga baya an zo an yi kuma za ka ga kowanne mutane suna da irin nasu alburush din kamar irin mutanen kudancin America su akwai wani tsuntsu da ake ce masa emu, to su ma suna zana yadda taurari din suke, sai ga yayi kamar wani tsuntsu mai dogon wuya haka, kamar balbela suke gani, sai su sa masa suna. To su suna da wannan, suna sun san akwai waɗannan, kuma sun san wannan yana daga cikin wannan ilimi ne wanda suka gaje shi. To Allah yake shine ya sanya wannan, shine ya wannan halittar, tunda sun san wannan abin haka yake sama take tun shekaru aru aru haka suka gada, mu ma haka muka zo muka samu, sama bata canza ba, kowa tashi ya gani ya san cewa wannan halitta ce wanda yake mahalicin samai da ƙasa shi yayi. To sai Allah ya faɗi hikimar da yake su suna da da'awa, suna da itikadi akan su, suna ganin kanta su ne suke tasiri akan rayuwar mutane. Idan rana ta zo ta fada buruji kaza, ga abu da kaza zai faru. Idan tauraro ya fada buruji kaza, masu taurarin da suke tafiya, akwai tauraro da in ya fada buruji kaza, ga abin da zai faru a bayan kasa. Da haka suke cewar ga abubuwan da za su faru a doran kasa ta hanyar wannan ilimi na taurari wanda yake duk ƙarya ne. To sai Allah ya faɗi hikimarsa, ya ce na farko wa zayyanna halin nazirin, mun kawata sama da waɗannan taurari ga masu kallo. Wato shine fa'idar waɗannan taurari, ka ga irin wato kyan da sama take, yayin da za ka fita cikin dare, ba a cikin birni ba inda ake da fitulu, amma in ka je a cikin daji yanda za ka ga sama take da tsakar dare, a wato sai ka kwana kana kallo, kamar yanda Larabawa suke cewa fabitu ura'in nujum, na kwana ina kiwon taurari, dan inda za ka kwanta ka tsaya ka daga kanka sama kana kallon taurari, sai ka kwana ba kai bacci ba, saboda yanda Allah madaukakin sarki ya tsawa wato ya kawata sama da su. To wanda yake wannan wato nuni ne ga kudrar Allah jalla wa ala. Wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim, kuma muka tsare sama daga dukkan shaydan ar-rajim, abin jefa wato abin a jefe shi a kaskantar da shi, domin ar-rajmu shine wanda za a yi masa jifan kaskantarwa, haka ake amfani da shi. Dan haka wanda yayi zina muhsan, aka kama shi ake jefe shi domin a kaskantar da shi. Kuma mutanen annabi Lut, yayin da suka yi mummunan al'adar da babu wani wanda ya riga su a cikin yinta, ita ce al'adar maza suna zai kema maza, da aka kifar da su sai aka yi musu ruwan sakonkwani, aka kaskantar da su, aka yi musu rajum. To shaydanu ma Allah ya wato ya tsara sama daga gare su, domin shaydanu jinsi jinsi ne. Shaydanu su ne aljanu, akwai jinsin su da suke ta a cikin zuciyar dan adam, su ne masa waswasi. Daga cikin jinsin nasu ko akwai wanda suke yawo a sararin samaniya, wanda su ne suke da wato waliyai a bayan kasa, daga cikin wato ashararren mutane waɗanda suke a cikin sharrin nasu sun fi kowa zakewa, su ne bokaye, su ne lalatattu watsatsu. To wanda shaydanu suke hada kai tare da su domin su rinka sanar da su labarin gaibu. Labarin gaibun nan shine umarni na Allah da yake bama mala'iku, domin idan Allah ya hukunta al'amari a sama, in Allah ya hukunta al'amari, to Allah madaukakin sarki in yayi talaffuzi da shi, in Allah madaukakin sarki yayi, in Allah ya fada, to sai mala'iku duk sai su suma, za su ji maganar wahayin Allah, kamar yanda wato sarka take kwankwasar dutse, haka za su ji maganar wanda maganar Allah na umarnin Allah da abu ya tabbata, haka zai sanya su some saboda tsoro da ban girma ga Allah da razani. To sai zaman to farkon wanda zai tashi daga cikin su shine mala'ika Jibril. To in sauran sun tashi sai su ce madha qala rabbukum, mai ubangijinku yace, sai su ce qalu al-haq, ya faɗi gaskiya. To idan suka sadar ma da junan su wannan maganar ta Allah, umarnin na Allah, to shine shaydanu suke hauhawa sama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan su ya hau kan ɗaya har su kai can sama, inda za su ji wato isar, inda za su ji wannan sanarwar da mala'iku suke sanar da juna cewa ga abin da zai faru a bayan ƙasa. To in suka ji, yayin da suka je ji, to shine sai a jefe su, wannan jifan shine ar-rajmu din, sai a jefe su da tauraro wanda zai kona su, wanda shine zai zo a ayat da ta zo nan gaba. To Allah sai ya tsare sama da waɗannan taurarin, taurarin da ya sanya su su zamanto masu ado da buruj din Allah sai ya tsare sama daga wato shaydanu su rinka jin magana daga sama shine wanda Allah ta'ala yake cewa wa annakunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i da muna da wuraren zama domin mu saurari abin da yake faruwa faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda yaji zai saurara yanzu zai samu tauraro wato mai wutar dutse wato tauraro mai kuna mai wuta wanda yake yana nan yana dakon sa wanda zai halaka shi to shine Allah ya ce illa man istaraqa sam'a sai wanda yayi satar sauraro yaje ya kasa kunne yaji me ake fada yaji maganar mala'iku fa atba'ahu shihabun mubin sai tauraro mai wuta wanda yake mabayyani sai ya bishi wato ya bishi ya kona shi in ya same shi ya kona shi in bai same shi ba kuma shine sai wannan dan abin da yaji na ƙarya sai ya zo ya ga yama bokaye a doran ƙasa gaskiya guda daya sai su hada da ƙarya guda 100 saboda haka sai su zo sai ai kai ai an yi kaza an yi abu kaza an yi abu kaza yar wannan gaskiyar guda 1 da suka ji sai su hada da ita da ƙarya guda 100 domin su yaudar mutane kuma ba waɗansu ne suke sa su su yi wannan ba sai waɗanda suke dama khubuth wato asharare ne a cikin zuciyarsu shi yasa zaka samu boka zaka samu akan babu wanda yake ba zaka same shi akan wata mummunan sifa ba ko dai ka same shi wato yana yanka ɗan adam ko kuma ka same shi yana binne mutum da rai ko wani abu dai wanda yake na mugunta na sharri wanda in ba shedan ba babu me yi domin wannan abin ne zai yi ya sanya shi ya zamanto dan lelan shedan ya sanya shi ya zamanto waliyin shedan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihi shedanu suna wahayi zuwa ga waliyansu to mutum baya zamantowa waliyin shedan shine dan boka baya zamantowa waliyin shedan sai ya zamanto tukuna shedan din kamar sa wajen fandarewa sai shedan ya tabbatar shi yasa zaka gani wato atawan da suke zuwa wajen bokan kafin bokancin ya aiki sai sun ga yamma mutum wani abin da zai yi wanda yake na ashirarenci ko dai atawa mutum cewar idan zai je ban daki ya suguna domin bayan gida ya zaba qur'ani biyu ya taka shi nan gefe daya ya rinka bayan gida din akai ko kuma in zai yi sallah ya tabbatar da janaba a jikinsa sannan zai yi sallah da makamantan irin abubuwa wanda yake za su tabbatar kan cewar mutum ya riga ya sayar da duk wani abu wato na tsarkin zuciya da san Allah da sallama ma Allah sai ya tabbatar kan cewa ya fita daga gare shi kafin ya zamanto sun bashi walicin nasu Allah ya kiyaye mu waman yakuni shaytanu lahu waliyan fa waman yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina na'am
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
الله يقول والأرض مددناها كسا كما من شمفداتا bayan aya Allah ya faɗa ayar sama wanda a cikin wannan ayar akwai dalili akan wato akan girman Allah da ikon sa da kuma wato gwanintar sa da hikimar sa sai ya ce to ƙasa kuma mun shimfida ta wa alqaina fiha rawasi muka jefa wato duwar watsu waɗanda suke turaku a cikin ta wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun muka fitar daga cikin ta daga dukkan wani abu mawzun wanda yake wato kayyadadde wato komai yana da kayyadar sa shine abin da yanzu ake ta karantawa ake cewa da ecosystem komai a kayyade yake idan abun ya canza to shikenan sai ya ga abu ya rikice sai ai ta samu a tashin hankali da gurbatar yanayi da sauransu komai Allah ya fitar da shi daga ma'adanai hatta tsirrai da suke fitowa komai kayyadadde ne Allah madaukakin sarki ya yi halittar nan da balance babu abin da yake rusa balance din halitta sai aikin mutum amma asalin halitta a cikin balance yake. Dalili kuwa kaje inda mutum baya komai, kaje cikin kungurmin daji, kaje irin Amazon forest a cikin Brazil, duk yanzu waɗanda suke dirasar ecosystem suke karatun yadda yanayi yake bisa adalcinsa da muwazanarsa da Allah ya faɗa din mauzun da yake kaidaddai da wazan da balance, yawanci suna zuwa irin wuraren nan ne wanda aikin mutum bai taba su ba sai su ga wannan aya. To kaga kenan wanda zai zo yayi abu kuma yayi balance, kaga abu ya nuna kan cewar akwai sani, akwai hikima, akwai gwaninta, wanda yake duk wannan sune sifofin Allah jalla wa'ala, wanda wannan ya isa ya sanya hukun itikadin cewar to Allah da ya sanya wannan wazana wannan kai wannan balance a cikin halitta na abinda kuke bukata na yau da kullun dinku, ba abun mamaki bane ya kawo balance na abinda zukatan ku suke bukata domin tsiran ku gobe kiyama. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, kuma muka sanya muku ababa wato muka sanya muku hanyoyin rayuwa. Al-ma'ayish jam'u ma'isha, hanyar da zaka rayu duk abinda kake bukata. Yau da Allah ya ce sai an je wata ake zuwa a samu ruwan sha, ko sai an je wata ake zuwa a zuko iska wanda mutane za su rinka sha, da talaka ya talaka zai rayu. Amma duk abin da kake bukata a cikin duniyan nan kake, zaka samu. In an toshe ka anan ka tafi wani wajen, in an toshe maka nan ka tafi wani wajen, Allah kasarsa mai yalwa ce, kuma abin da kake bukata Allah ya sanya maka hanyoyin rayuwa a ciki. Wa man lastum lahu bi raziqin, da wadanda ma ba ku ne kuke azurta su ba, su ma mun sanya musu hanyoyin rayuwar su anan. Kamar dabbarka, sai ka zo ka daura dabba in ka fita ka kyale ta tafi ta kiwo ta dawo, duk abin da za ta je ta samu ba a san ka za ta ci ba, Allah ya sanya mata hanyar cinta. Waɗanda ba ku ne ma kuke azurta su ba, Allah ya sanya musu hanyar rayuwar su anan. Sai ka je ka ga wato a kwaro a cikin tsungurmin daji, mutum ya je ya tsuguna zai biyan bukata, sai ya ga wani kwaro ya zo, wataƙila ba wanda ya taba tsayawa a nan wajen, sai ka ga kwaro yana raye a nan wajen kuma da abin da zai ci, kuma rayuwa yake yi. Kaga ba kai ne ba, ba kai ka zo ka ajiye shi a wajen ba, ba zu ne aka tattara aka ce aje a samu kwarin nan a rinka kula da su ba, ba wani wanda yake kula da su, ba ku ne kuke azurta su ba, Allah ya sanya musu hanyar rayuwar su anan. Wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu, babu wani abu face taskokin sa, wato wa in min shay'in ba min in dinnan mace ai ma min shay'in, babu wani abu face taskokin sa a wajen mu suke, duk wani abu taskokin sa a wajen Allah yake. Yace wa ma nunazziluhu, kuma ba ma sauko da shi illa bi qadarin ma'lum, sai da gurgudo wanda yake sananne, sai da iyaka. Alqadar dinnan yana nuna na farko ajali tukuna, wato sai lokacin sauko da shi ya zo, na biyu kuma kamiyar sa nawa ne za a sauko da shi, inda Allah ya so sai ya shimfida arziki ga kowa yanda yake so, amma sai Allah ya rinka saukar da shi a hankali a hankali. Wani Allah ya yi in ya tuttulo masa arzikin gabaki ɗaya shi kenan ya bar Allah kenan, ko kuma shi kenan sai barna a bayan ƙasa, amma Allah ya so ya yi maganin barnarsa, ya san shi kiyi ne, Allah zai maganinsa, so da haka sai ya takura masa, ko kuma lokacin bai yi ba sai ya tsare masa. Saboda haka komai taskokinsa a wajen Allah suke. Shi yasa cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khaza'inuhu biyadik, Allah na roƙanka daga dukkan alkhairi wanda taskokin sa a wajenka suke. Wa a'udhu bika min kulli shay'in khaza'inuhu biyadik, kuma ina neman tsarinka daga sharrin dukkan abu wanda taskokin sa a hannunka suke. To wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu, babu wani abu face taskokin sa suna wajen Allah. Saboda haka kage kenan, in zaka nema wajen wa zaka nema? Sai dai ka nema wajen Allah. In ku zaka nema wajen Allah, to ka san tsakaninka da Allah lafiya ne. Amma kana kangare ma manzanninsa, kana cewa manzansa mahaukaci ne, ka nema masa izgili, kuma kace kana neman wani abu a wajen sa. To kage a cikin wannan akwai wa'azi ga waɗanda suke izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa in dai abu kuke so wanda yake taskar sa a wajen Allah take, to ya kamata ku zauna da Allah lafiya. Sai dai in abin da kuke nema ba taskar sa a wajen Allah take ba, to menene shi kuwa? Babu. Tunda Allah ya kore, babu wani abu face taskar sa a wajen Allah take. In akwai abin da zaka nuna, in ilimi ne na kwakwalwa wanda yake ba a gani, ilimin wato taskokin sa a wajen Allah suke. In fahimta ce, kan ya rinka dauka ya rinka ja to taskokin sa a wajen Allah suke balantana kuma tarkacen duniya wanda ake gani dukkanin su komai a wajen Allah yake in mulki ne wanda ake ta yaki a kansa taskar sa a wajen Allah take ba za ka samu ba sai ta wajen Allah babu wani abu wannan kun ga Allah madaukakin sarki a cikin wato a harshen larabci aka kawo in da ma'ana ma ta nafiya mai korewa da min wanda take tansisi akan umum harful jar ce wanda take tansisi nassi ce akan umum ba zai yiwu ka ce banda kaza da kaza ba shay'in din tazo a matsayin nakira a larabci saboda haka kun ga matakai guda uku ne aka kawo na umum annafyu wa harful jar wa tankir kowannen su nassi ne akan umum wato babu wani abu ko menene shi ya hada komai da ka sani face taskokin sa a wajen Allah suke to sannan kuma Allah yace shine mai saukar da su kuma saukarwar bi kadarin ma'lum to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi ingantacce yace inna ruhal qudus nafatha fi ru'i malaika jibril shine ruhul qudus rai mai sarki ya hura a cikin raina an lan tamuta nafsun wani rai ba zai mutu ba hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha har sai ya cika arzikin sa da ajalin sa fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace malaika jibril ne ya gaya masa babu ran da zai mutu sai ya cika ajalin sa da arzikin sa shine bi kadarin ma'lum komai Allah zai saukar da shi bi kadarin ma'lum in yawan rai ne to bi kadarin ma'lum haka Allah zai saukar da shi saboda haka kada ka taba tsammanin cewa ranka zai tafi alhali ajalin ka bai zo ba kada ka taba tsammanin zaka mutu wata dukiya da Allah ya ce zaka samu baka same ta ba dan haka ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen nema mutum yana cikin neman dukiya ta halal sai ya kawazuci ce wata kilma ba zan samu ba tunda yanzu ai me ake cewa ba cewa ake yake haramta ko halal ba to shikenan sai ya ga haram za ta kubce sai ya fusgeta bayan saura kaɗan Allah ya riga ya rubuta cewa wannan zai samu ta halal amma sai ya kasa haƙuri sai ya zo ya same ta amma ta haram da ya yi haƙuri ya san cewar rabansa ba zai wuce masa ba domin komai na Allah bi ƙadarin ma'lum yana saukar da shi ne bi ƙadarin ma'lum da gwargwado wanda yake sananne na haka mutum ya kamata ya koyi haƙuri wajen nema ya koyi haƙuri wajen nema yayin da ka nema ta hanyar daidai kaga bai zo ba kada ka bi ta hanyar ba daidai ba in kai haƙuri kadarin ne kawai kadarin ma'lum din ne bai zo ba lokacin yana nan tafi amma babu wanda zai samu wannan sai wanda ya haƙuri sai mai haƙuri Allah ka ba mu haƙuri wajen da'arka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين الله كحسك زكاتم ودحسكن القرآن الله كبام فهمت رأيوينك الله كساء القرآن يزمن تو حجة أقريم ككسن ياشي يزمن تو حجة أكم الله كمان موافق دتلا وصدري درانا أكسك دتداتي ديدرك يا رب العالمين الله كسن ياشي يزمن تو ميشي to a gare mu Allah ka sanya albarkarsa a cikin rayuwar mu da rayuwar iyalan mu da rayuwar zuriyar mu Allah muna roƙonka ka sanya shi ya zamanto jagora gare mu ya zuwa ga aljanna Allah ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu a cikin kabari ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu a tashin alkiyama ka sanya shi ya zamanto mai ceto a gare mu wajen shiga aljanna muna roƙonka ya Allah ka kawo albarka alqur'ani ka sanya albarka alqur'ani a wannan gari namu Allah kamar yanda ka sanya makaranta a wannan gari namu Allah ka sanya hasken alqur'ani wannan gari namu Allah ka tsare wannan gari namu da albarkar alqur'ani Allah ka saukaka ka yalwata arziki a cikin wannan gari namu da albarkar alqur'ani ya rabbal alamin Allah ka karbi ibadun mu a wannan wata mai albarka ka sanya mu cikin wanda kake yanta su daga wutar jahannama Allah ka yassare mana al'amuran mu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke cikin tsanani da wahala Allah ka yassare musu masu neman aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da mutanen kirki maza da mata da suke neman aure suke roƙon Allah madaukakin sarki ka hada su da mutanen kirki Allah ka hada su Allah ka wadata su da wadata daga gare ka marasa lafiya Allah ka tashi kafadun su wanda suka mutu Allah ka haska kabarin su ko kuma Allah ka ba mu cikawa da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin